بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك. الحمد لله.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوانا مسلمين، mahalarta wannan bikine mai albarka a wannan munasaba mai albarka, dukkanmu ina mana gaisuwa da gaisuwa daga Allah, tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau dinnan wannan Asabar 22 ga watan Rabiul Tsani shekara 1443 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya ta Annabi Isa alaihi salam. Wannan rana rana ce mai muhimmanci a gare ni saboda abubuwa guda biyu. Na farko, mun haɗu a nan ne saboda walima ta ni'ima da Allah ya yi wa abokina Alhaji Muhammadu Sani Akwanga, da ya samu damar tashi daga wani mataki zuwa wani mataki, ya samu ƙarin girma daga mijin ɗaya tilo zuwa mijin guda biyu kaɗai. Wannan ci gaba ne da ya samu farin ciki saboda an daɗe ana jiran wannan rana. ina tsammani wannan gayyata idan bata shekara ba to ta kusa da shekara. Malam Sani ya yi bukin dina tun farkon wannan shekara cewa auren zai na zuwa a ƙarshen shekara. To yau gashi Allah ya kawo mu zumuɗi da shauƙi da kake yi a kan wannan rana. Gashi nan yau ranar ta zo, mu dai mun gama namu da rana kan. An jima kaɗan ɗin nan za mu watse, mu barka da halinka, mu barka lokacin da za ka nuna gaskiyarka kuma ka nuna manufarka har amaryarka ta gane gaskiyarka. Allah ya taimake ka ka yi gaskiya. Abu na biyu da yake da farin ciki gare ni shi ne wannan rana ta 27 ga watan Nuwamba, ni ma irin ranar da aka rantsar da ni a aure na da farko da Mama Abdulrahim. 27 ga watan Nuwamba a wata shekara. To kaga yawanci irin wannan rana idan ta zagayo uwar gida takan kira ni ta ce mun lokaci ya yi fa. Sautar da aka samu ba ni idan shekara ta zagayo yanzu ina jira a tura wannan kyauta na ce to ai bana da suna garin su Malam Sani. Don haka wannan rana haƙiƙa rana ce ta farin ciki saboda aure ba ƙaramar ni'ima ba ce. Ba za ka gane aure yana da ni'ima ba sai ka yi aure. Duk wanda ya aure ya san lalle aure yana da ni'ima. Ba za ka gane aure yana da ni'ima ba bayan ka yi aure sai ka ƙara aure. Duk auren da ka yi guda ɗaya labari kake ji a kan daɗin aure. Saboda ba a taɓa yin kokawa a kanka ba, ba a taɓa yin muzurai da gasine a kanka ba, ba a taɓa hararar juna a kanka ba, kuma ba a taɓa ƙirga tattakinka da yawan burbushinka ana dubawa ana gani da yawan ƙifta idonka a ina ka fi ba sai ka ƙara aure. Haka ba za ka gane kana da daraja inda kowa yake nema ya yaki nasa a jikinka ba har sai ka ƙara aure. Kana waɗanda ba ku yi aure ba Allah ya sa ku yi aure. Waɗanda kuka yi aure ɗaya Allah ya sa ku ƙara. Ku sani da cewa da na yi niyya wannan ango shi ne zai yi jabaki. Na ce mata inda na zo zai da rasa da rasa da baki to ban san yana ake suka sasanta da alaran ba alaran ba ya kwashe shi ba. Idan ma ne za kowane baki ba alal akalli dai zan sa shi ya ja mana fanke mu ma fa balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Domin wannan aya ta shafe shi kuma wannan aya ta shafi duk wanda ya yi niyyar zai ƙara mata. Alan tani muna maka addu'a Allah ya sa albarka a auren nan naka. Dukan abinda Allah yake sawa a cikin auratayya na albarka Allah ubangiji ya sa wannan albarka ya shafe ka. Allah ya gafarta wa mahaifinka. Allah ya ƙara tsawon kwana da imani da lafiya ga mahaifiyarka. Allah ya ƙara daraja da arziki ga dukkan ɗan uwanka da iyalanka da zuriyarka da kuma dukkanmu da sauran al'ummar musulmi baki ɗaya. Wannan gari na Akwanga ku kun sani ina son Akwanga. Za ka yau ma na zo ne in sake jaddada ƙaunata gare ku kamar yadda na zo kwanakin baya na tsaya muka yi karatu. Yau ma gashi Allah ya sake kawo ni wannan karatu. Ba karatun ango ba ne kaɗai, ba karatun amarya ba ne kaɗai, ba karatun yan uwan shi bane kadai karatu ne na ku na mutanen Akwanga gaba daya. Allah Ubangiji ya kara tara mu akan alkhairi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun sani cewa Allah ne ya hada mu bisa dan wantaka ta addini da sunna. Babu wata dan wantaka da take kamar dan wantaka ta addini. Zaka ga mutum baka taba sanin sa ba, baka taba abokanta da shi ba, amma idan dalili na addini ya hada ku sai kaga ka kaulace shi har cikin zuciyarka. Idan ka kaulace mutum ba saboda dalilin addini ba, to zaka kaulace shi ne iya gwargwadon amfanin sa gare ka. Idan saboda dukiyarsa kake kaularsa, to rasa bai baka ba za ka ji haushi ta koda ya baka saukari. Idan saboda farin jininsa na kasancewarsa mawaki ko wani tauraro kake kaularsa, to ranar da aka samu wani tauraron ko mawakin ya zo ya ji tashi hakkinsa, sai ka ga an mantar da shi ya zama nasiyar mantiya. Idan kana kaularsa saboda kyansa ne ko kuma wani abu na surar jikinsa lokacin da ya tsufa, sai ka ga wannan sura ta kau kuma wannan kaular ma za ta kau. Amma kauna saboda addini, musamman kuma addinin nan akan gaskiya wanda aka dora ta akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama shi ne jagoran ku dukan ku biyu, kuma shi ya haɗa kauna tsakaninku, kuma shi ne abun alfaharinka kai da ɗaya abokin naka ko wanda kuke kauna na juna tare da shi, to sai ka ga ya dawwama. Saboda kauna ta Allah da manzonsa ita ce take dawwama. Duk wata kauna kuma da ba a kan Allah da manzonsa da addini ba, to wannan kauna ce wadda za ta gushe. Kuma kaunar da ake gina ta a kan addini ita ce kaunar da take bin mutane har cikin kabari. Idan muka mutu ba a ɗaukar dukiyoyinmu a binne mu da su. Idan muka mutu duk matsayin da muke da shi wanda ake karantawa a takarda ko ake faɗa a kafofin watsa labarai ko kafin a yi a cikin taro za a yi ta faɗa wane shi ne wane, wane shi ne wane, wannan duk abu na duniya ne. Idan ka je lahira mala'ika ba zai tambayi a miƙa masa sidinka ya ga kai waye da waye ba. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya zo maka hisabi a ranar kiyama, ba zai maka hisabi a kan darajarka ta cewa ka riƙe matsayi kaza ko ka yi ilimi kaza ko kai ne wane ko ɗan wane ba. Babban abin da zai kuɓutar da kai a wurin Allah shi ne aikin da ka daina shi wurin Allah wanda ka yi shi saboda Allah. To Allah ya kara mana kauna a kan tafarkinsa da tafarkin annabinsa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hakika muna shaida wa Allah, muna shaida wa dukkan bayin Allah cewa muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma muna fatar Allah ya tashe mu tare da shi kuma ya ba mu damar shiga cikin inuwar cetonsa a ranar kiyama. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jera mutane guda bakwai waɗanda za su shiga inuwar Allah a ranar kiyama. Ɗaya daga cikinsu shi ne abokai waɗanda suka yi soyayya da juna saboda Allah. Rabbani tahabba billah ijtama'a ala dhalika wa tafarraqa alayhi. Allahumma ij'alna minhum. Na samu babban liman mai daraja yana wa'azi, wa'azi mai amfani, wa'azin da ya dace da munasabar taronmu. Yana wa'azi a kan aure, yana yi wa ango, kuma ba wa ango kaɗai ba, da dukkan ma'aurata. Ya yi magana a kan manufar auratayya a musulunci, ya jawo aya ta Alƙur'ani, ya jawo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka masa da alkhairi da shi da alaran man da ya karanta Al-Qur'ani. Tun da ya dauko magana akan aure, kuma ya dire akan adalci a cikin aure, to da kamata ne kuma in ja mu fita daga wannan fagen ba. Ango, bari mu kara maka bayani dalla-dalla, ka kara fahimtar muhimmancin wannan kalma ta adalci. Ba gare ka kai kadai ba, wa'azi ne gare ni ni kaina, don mutum ma matata ba ɗaya ba, kuma sai da haliye a nan gaba. Ko ni yana iya faruwa a ɗan tsakanin nan. Allah shi ya san karatun kurma. Za ku zama jima kuka ce? Allah ya nuna mana walima. Sa'an nan kuma kaga yanzu idan aka zo aka fi karatun nan a gidana, kuma aka ce daga gidan ka wurin waliman ka aka yi ba ruwana. Wanda da duk kuke gaisawa suna sa maka albarka, suna ce Allah ya sa a zauna lafiya, yanzu gobe ka ji irin addu'a da za su maka. Adalci wato kalma ce wanda take da girma a wurin Allah da kuma wurin bayin Allah. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya zama shi ne al'adil, kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da al'adil, kuma Allah ya ɗaukaka darajar waɗanda suka zama su ne suke da siffa ta al'adil. Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah yana umarnin ku da adalci da kyautatawa.
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah yana umarnin ku da ku isar da amanoyi ga ma'abotansu, kuma in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi da adalci.
Inna Allah ya'muru an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli.
Sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ko wanda ba musulmi ba ne, idan za ka yi musu hukunci, kai hukunci da adalci. Ya ce idan sun zo gare ka, to kai musu hukunci, hukunci da adalci. Allah yana son masu adalci.
وإن حكمت فاحكم
بينهم بالقسط
إن الله يحب المقسطين. أشنو لأن آية مكرر تعد ما وتنسو الله ما تقول كن تركيا لا ملا شوا أدل شيء أبو نيل الجرما كما وانا أدل شيء تون شين أبن دا الله يتأيد دا سما دا كسر منسا. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya saukar da littafi, kuma ya saukar da ƙarfe domin saboda mutane su rayu akan adalci. Littafi domin ya zama yana jagorantar zukatan mutane da rayukansu, ƙarfe kuma domin ya zama yana gyara mutane, yana ladabtar da su a gangan jikinsu idan sun ƙi abinda littafi ya ce. Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi haka ne da yakuman nasu bil qist, don Allah yana son mutane su rayu akan adalci. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin Imam Muslim, ya ce ranar kiyama dukkan waɗanda suke da siffa ta adalci, to Allah zai girmama su ya ɗora su
akan waɗansu mimbarori waɗanda aka gina su da sanadari na haske. Waɗannan mutane su ne waɗanda suke adalci idan sun yi hukunci tsakanin mutane, suke yin adalci a tsakanin iyalansu, kuma suke yin adalci akan abin da Allah ya ba su jagoranci. Adalci wajibi ne, kishiyar adalci shi ne zalunci, zalunci kuma haramun ne. Allah baya son zalunci, kuma Allah baya son azzalumai. Allah maɗaukakin sarki baya shiryar da duk wanda ya sa zalunci a gaba, a tsakanin iyalansa, ko a tsakankanin waɗanda yake musu hukunci ko jagoranci. Sannan Allah baya daidaita al'amarin wanda yake zalunci a tsakanin waɗanda Allah ya tsora su a ƙarƙashinsa. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ni na haramta wa kaina zalunci. Duk da cewa idan Allah ya yi zalunci ba wanda ya isa ya hana shi, don yana yin abin da ya ga dama. Shi ya halicce mu, idan ya ga dama zai iya ɓaddawa ne ya tauye haƙƙinsa ya ɗauka ya ba wani, domin nasa ne abin da ya bayar ɗin, nasa ne kuma wanda ya bawa ko ya hana wani ma nasa ne. Don ka yana da dama da yin duniya ko yadda yake so, amma saboda siffarsa ta cikin adalci da kamala, sai zama Allah baya zalunci, Allah baya ɗaukar haƙƙin wani ya ba wani, kuma baya ajiye abin da ya dace a inda bai dace ba. Duk abin da kaga Allah ya ajiye, to ya ajiye shi ne bisa adalci. Allah ya yi wannan ne saboda mu ma mu yi koyi, mu zama cikin gudanar da al'amuranmu ga shi ɗan kaɗan, amma mu gwada yadda za mu yi adalci. Ka dubi yadda Allah maɗaukakin sarki ke gudanar da duniya. Akwai duniya tamu ta masu taka ƙasa, akwai duniya ta waɗanda suke rayuwa a ƙarƙashin ƙasa, akwai duniya waɗanda ke rayuwa a cikin ruwa, akwai waɗanda ke yawo a sama, akwai masu rayuwa a cikin sararin samaniya. Cikin waɗannan gaba ɗaya akwai dabbobi, akwai mutane, akwai aljannu, akwai mala'iku, akwai tsirrai, akwai sandararrun abubuwa kamar duwatsu da ƙasa da ginin sama. Amma dukkan waɗannan halittu kowa Allah ya masa adalci, babu wanda Allah bai bashi abin da ya cancance shi ba. Da za ka taɓa ganin wata halitta ta Allah ka ce wannan Allah bai kyauta masa ba, ya ajiye shi a nan. Idan ka ga dutse duk da baya motsi, sai ka ga ya dace da inda Allah ya ajiye shi, Allah baya kai shi inda bai dace ba. Idan ka ga ruwa, ba za ka ce bai kamata a ce akwai ruwa a nan ba, da an kai shi garin ruwa ne, inda Allah ya ajiye a nan ya dace. To haka kai ma ka dace da ƙasar da Allah ya ajiye ka, da garin da Allah ya ajiye ka. Alhamdulillah da Allah ya yi mu ɗan Najeriya. Waɗansu kuma Allah ya yi su Larabawa a ƙasashen Larabawa, waɗansu Allah ya yi su Turawa a ƙasashen Turawa, waɗansu Allah ya yi su mutane na wani jinsin a inda suka dace. Ba za ka taɓa ganin wani mutum a ƙasarsu sai ka ce wannan ya fi dacewa da a ƙasar ruwa ne aka yi shi, a ɗauko ruwa ne kuma a dawo da su ba. Duk inda Allah ya ajiye abu, wannan shi ne inda ya dace, wannan shi ake nufi da adalci. To idan har Allah zai yi adalci a tsakanin dukkan halittu, ta yaya za ka gagara yin adalci a kan mutum biyu? Ta yaya za ka iya gagara yin adalci a kan mutum uku, mutum hudu, waɗanda kake da kyakkyawan control a kansu? Alhali ba kai ka halicce su ba, ba kai kake ba su abinci ba, ba kai kake ba su abin sha ba. Iyana ka shi ne ka je ka nemo ka siyo, amma cin da in an ci ya zama an koshi, shan idan an sha a ji an koshi, da kuma bacci idan an kwanta a ji an yi bacci, da kuma tashi idan an yi tashi a ga an tashi, wannan duk ba hannunsa yake ba. Amma Ubangijin da yake gudanar da wannan ya baka dama a tsakani ya baka iko kuma kace ba za ka yi adalci ba to ka san ba za ka sha ba a kanun Allah shi da Allah madaukakin sarki yake wannan adalci dole ne ga duk wanda yayi aure kuma yake so ya kara yin aure yake duk wanda yake jin tsoro ba zai iya adalci ba to matar ta daya har abada dan Allah yake a nan
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
إذا كنت تصوروا بعضاك هي آدم شباة تباترك لها إذا ما كان لهم ما تحقق أنا بعضاك هي أبا تقولين بيوة ودهنا يكتك ملكا idan babu bayi ko akwai bayi baka da kudin tayan baiwa to sai ka hakura ayar ka ba a nan surar take ba tana can suratul nur menene ayar wadanda ba aure kuma babu halin aure suna cikin halin la haula wala quwwata illa billah
wal
yasta'fi bil ladina
لا يجدون نكاحا حتى يغريهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرموا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
الله بدل على رمى Allah madaukakin sarki ya jera mutane gurgurdan iya adalcin su adalcin ka idan baka da kuɗi kuma baka da halin yin aure shine ka rintse idon ka ka hakura kai ta azumi kana ta shan kawwa iya adalcin ka kenan kawai sai daga ni da mutanen suna wucewa duk wanda ka ganta ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah adalcinka idan kana da hali amma halinka bai kai maka auriga ba kuma akwai baiwa sai ka auri baiwa kamar lam yastati minkum qawlan an yankihu almuhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat shine aw ma malakat aymanukum idan ya zama na babu baiwa ko kuma akwai baiwar amma kuma kana da hali da zaka iya auren sama da ita to sai ka auri cikakkiyar ƴa wanda ba baiwa ba idan ka samu dama kaga zaka iya to bayan kai daya sai ka tsara biyu a nan wurin an samu wanda ya biyu a can an samu wanda ya yi biyu a can ma wani an samu ya yi biyu wannan shi ne masna wa kula a nan an samu wani ya tsara a kan biyu ya je uku can ma haka can ma haka wannan shi ne ma'anar wa kula wa ruba sannan waɗansu kuma wani ya yi hudu wani ma a can ya yi hudu wani ma a can ya yi hudu wannan Allah madaukakin sarki ya ce idan za ka iya adalci to kana iya kaiwa har guda hudu amma daga hudu ya kare idan kana da hali kuma za ka iya adalcin a tsakanin hudu kuma dama da kudinka ya fi karfin mata hudu satarka ta fi karfin mata hudu to shi ma akwai dama sai ka je ka nemo baiwa ka kara ta zama ta biyar ka nemo wata baiwar ta zama ta shida ka ta nemo bayi in ka gara maka tara ɗari amma su ba auren su za ka yi ba sai dai su zama sadaka to amma yanzu babu bayi ne kuma babu dalilin bayi za ka kowa ya hakura daga hudun nan idan ka tsara hudu kuma kana da halin da za ka iya wuce hakan to kowace mace sai ta sha sai ta yi ta duk wannan kantara ta hau kanta ta zama ta cika tsiwa an ko baya son surutu ita kuma akwai surutu an ko yana son hidima ita kuma ba hidima an ko yana son biyayya ita kuma ba biyayya to irin wannan sai a je wata aya Allah madaukakin sarki ya ce wata aya sai ta canza mata
karama wata aya sai ta canza mata duk matan da take tsiwa ta ki ta nutsu Allah ya ce a canja ta a gaya mana ayan nan mu je zuwa halaran ma ayar da ta ce idan kaga wata ba za ta iya ba to ta tashi a aiki wata ta zo ta ci gaba daga inda ta tsaya bismillah halaran ma ina jiran ka an gozo ka taya shi وإن أردتم استبدال زوج مكان
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
أتأخذونه بهتانا
وإثما مبينا
Allah ba da lada alaramma alaramma a sharuwa ayoyin nan za su yi fita sosai Allah madaukakin sarki idan ku ci biyar za ku canja wata matar a gurbin wannan ayar ita take ba da dama wa duk matan da ba ta so a zauna lafiya ba duk matan da ba za ta iya zaman aure yadda Allah ya ce ba duk matar da ba za ta kiyaye abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gidan miji ba to ta tattara ina ta ta kama hanya a kawo wata ta zo ta yi abin da Allah ya ce wannan shine wa in arattum istibdala zawjin makana zawj na faɗi wannan ne saboda tabbas akwai mata waɗanda ba ta so zaman lafiya akwai mata waɗanda duk abin da Allah ya ce to su kuma suna hannun riga da shi miji ya yi haƙuri da ita shekara da shekaru a kan ta canza amma ba ta canza ba an ƙara mata kishiya ba ta canza ba an sake ƙara mata wata kishiyar amma ba ta canza ba duk wanda ta zo ta fi ta hali mai kyau duk wanda ta zo ta fi ta ladabi da biyayya duk wanda ta zo ta fi ta girmama iyaye ta fi ta haƙuri idan babu ta fi ta son addini da neman ilimi ta fi ta kamun kai da nutsuwa to in aka ci gaba da yi ba aka kai hudu babu gurbin da za a kawo ta to wannan aya ta ba da dama akan akau da ita sai a kawo wata wanda za ta iya shine ma'anar wa in arattum istibdala zawjin makana zawj ba laifi bane a wurin miji idan ya zama ta gagara kuma ta ita gyara to ba laifi bane ya canza mata wurin zama ya mata transfer of service sai ya kawo wata ya ajiye ta inda ita za ta iya wannan
yana daga cikin dama da Allah madaukakin sarki ya ba wa maza. To amma dukkan wannan an gina shi ne akan ginshiki na adalci. To menene adalci wa mata? Duk wanda ba zai iya adalci wa mata ba, to ya halatta ba ya auri mata. Ana fara adalci ne tun daga matar farko. Idan mutum ya gaza da yi adalci ba wa mata ta farko, to bai halatta ba ya kara ta biyu. Domin idan ka gagara yin adalci a guda ɗaya, ta ya kuma za ka iya adalci a guda biyu. Wanda bai iya adalci a guda biyu ba, bai halatta ba ya ƙaro wata ta zama ta uku, haka kuma zuwa ta huɗu. Don haka akwai adalci da kowace mace ta cancanta ko da ita kaɗai ce. Sannan akwai kuma adalci idan mata sun wuce guda ɗaya. Adalcin da ake yi wa kowace mace ita karan kanta shi ne a ba ta abubuwa guda biyar. Duk wanda bai ba wa matarsa dukkan waɗannan abubuwa guda biyar ba, to za su yi shari'a da ita a gaban Allah. Mutum zai bayar da kowace mace wannan abu guda biyar a gwargwadon damar da Allah ya ba shi, a gwargwadon halin da Allah ya ɗore masa. Abu na farko shi ne ciyarwa. Duk mutumin da ba zai iya ciyar da matarsa ba, za ta zauna da yunwa har ta mutu, ko kuma za ta zauna da yunwa har ta cutu, to bai halatta ba ya aure. Domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ya kutawan matasa, wanda yake da halin aure ya aure. Ya ce wanda baya da hali, to halin shi ne wannan. Wanda baya da hali kar ya yi aure ya yi azumi. Don haka duk wanda baya da wata hanya, idan ya fita ya laluba ya lalubo, zai nemo abin da matar za ta ci, gwargwadon yadda shi ma zai ci. Idan yana da wannan ya yi aure, idan baya da wannan kar ya yi aure. Ba kuɗin biyan talaki shi ne aure ba, kuɗin riƙe matar shi ne aure. Saboda sadaki kana iya ba matar, matar ta ce ta yafe maka. Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ta ce ta ba ka wani abu daga cikinta, ka ci shi da daɗin rai, ya zama naka. Sannan ana iya yin sadaki ba sai da kuɗi ba, amma ba yanda za ka yi ka ciyar da mace ba tare da ka kashe kuɗi ba. Shi yasa Allah ya ce masu kuɗi da yawa su kashe da yawa, masu kuɗi kaɗan su kashe kaɗan. Wata aya ke nan. لينفق ذو سعة من سعته.
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
Allah maɗaukakin sarki ya ce mai hali ya ciyar gwargwadon halinsa, marar hali ya ciyar gwargwadon ɗan abin da Allah ya ba shi. Amma zero babu. Duk wanda yake zero bai da hali ko ɗan kaɗan da zai ciyar, to bai halatta ma ya aure ba. Wannan shi ne adalci na farko da kowace mace ya zama wajibi a yi wa. Duk wanda ya bar matarsa bai ba ta abinci ba, wallahi zai yi shari'a da ita a gaban Allah. Ko da matar tana da wadata, ya ce mata ita tun da tana da shi ta saya mana, ta ce ba za ta saya da kuɗinta ba, sai shi ya kawo nasa. Idan bai kawo ba, to tana bin sa bashi har wurin Allah. Musamman idan yana da hali kuma ya iya kawo. Don haka wannan shi ne adalci na farko a kan kowace mace. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda hadithin Mu'awiya ibn Haida ya tabbatar a cikin sunan, an tambaye shi menene haƙƙin mace akan mijinta, sai ce ka ciyar da ita duk lokacin da kake, ka tufatar da ita duk lokacin da ka tufatar da kanka. Wannan shine haƙƙi na biyu, wannan shine adalci na biyu. Adalci akan mace shine mutum ya sai mata tufafi, koda wannan mata tana da wadata, koda wannan mata tana da nata tufafin da ta saya da kudin kanta, wajibinka ne ka saya mata naka. Ba dalili bane a wurin miji saboda matar da tana aiki ko tana sana'a ko iyayen da masu hali ne suna saya mata kaya a shekara guda, tana ta sa kayanta ko na iyayenta ba ta sa nata ba, wannan ba adalin miji bane. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka ba tare da la'akari da ita menene mallakarta ba. Idan mace tana da tufafi ta sa, wannan duk tana maka nafila ne. Idan babanta ya ɗinka mata kaya ta sa, ko ta je an yi ana buki sai aka yi kaya irin na buki ɗin nan, ta samu ta sa, ta zo ta maka ado da shi, wannan duk nafila ne. Amma farilla ka tana kanka gurgudun abin da Allah ya ƙore maka. Shi yasa malaman fito suka ce aƙalla ka sama wa matarka kayanka wanda take sawa kala biyu, aƙalla kenan, duk rashinka, wanda za ta sa idan ana sanyi da wanda za ta sa idan ana zafi, mafi ƙaranci kenan fa wannan. Duk mutumin da idan aka ga ka dubi cikin fanti mota ko akwatunan matarsa, za a samu duk zannuwanta da duk rigunanta da duk shiminta da duk ɗankwalinta da duk walenanta babu nata a ciki, to wannan ba adali ba ne. Dole ne a samu naka a ciki, sai dai idan matar ta ɗauke maka. Kamar yadda a wajen ciyarwa idan matar ta ɗauke maka ta ce maka ni tunda ina aiki ba sai ka ta wance ba ne ba, yana cikin fakulumu ani albari'a. Idan ta ce maka kai za ka yi cefane amma ni zai riƙa awo tunda ni ma ina da shi zan rage maka, ina sana'a ko ina sai da abinci, don haka abincin da nake ci ya ishe ni, fakulumu ani albari'a. Amma idan tana sai da abinci, tana da restaurant wanda ke ci da mutum dubu a rana, sai zama yana ta ce ba zan ci abinci ba yau sai naka, wallahi sai ka kawo. Idan daga cikin natan nan ta ɗauki filet ɗaya ta ce sai ka biya, sai ka biya. Idan ka ga ba za ka iya biyan wannan ba, kai ka je ka sayo wanda za ka iya. Amma dai wajibi ne ka ci da ita, sai dai idan ita ta ɗauke maka fa kulluhu halilan mari'a. Ina fata muna fahimta. Sannan kuma haka ne a wajen tufatarwa ma. Idan matarka tana odan zannuwa daga Dubai ba ƙarshen arziki ba kenan, ko tana odan zannuwa daga Holland, amma ita ta ce ba za ta dinka ko ɗaya ba sai naka za ta dinka, to aiki ya same ka. Haka za ka biya kuɗin Holland guda ɗaya. Idan ba ka da halin dolan, shi kenan sai ka saya iya wanda za ka iya, ɗan Najeriya ko ɗan Ghana ko ɗan Niger, ita kuma ta je ta sayar da bayan ɗinta. Wannan duk yana cikin adalci da Allah ya wajabta wa kowane miji ya kula a kan matarsa. Wannan ya nuna ashe adalcin nan da ake magana ba fa mai mata biyu ko uku kaɗai ya shafa ba, mai mata ɗaya ma dole sai ya yi adalci. Sannan adalci na uku shi ne ka sama mata wurin zama, ka sama mata inda za ta zauna. Allah ya ce a inda ka zauna a nan za ta zauna, iya gwargwadon samunka. Wata aya kenan. أسكنوهن من حيث
سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
الإمام القرطبي الله يمد رحمة محمد بن أبو بكر محمد بن أبي بكر القرطبي yake cewa wannan aya Allah ya faɗe ta ne akan mata masu matan da aka saka suna cikin idda. Allah yake ka bata wurin zama ta zauna, yake to idan har Allah ya tsora maka ka bata wurin zama ta zauna a matsayin wanda ka saka, to ina kuma wanda ba a sake ta ba. Don haka adilin miji shine wanda matarsa ta samu wurin zama a ƙarƙashinsa. Don Allah ce askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, wannan gidan kai ka gina, wannan gidan gina maka aka yi, wannan gidan gidan haya ne, wannan gidan gidan aro ne, koma ina ne, ya zama dai kai ka nemi gidan ƙarƙashinka take, kuma gidan yana ƙarƙashin kulawarka ne, wannan shine askinuhunna min haythu sakantum. Duk adalin miji dole ya sama matarsa wannan. Kuma irin gidan da zaka ajiye ta a ciki shine gidan da ya cika sharuɗa na gida. Menene gidan da ya cika sharuɗa na gida? Shine gidan da duk abin da gida ke bukata yana da shi. Babban abin da gida yake bukata shine abubuwa na wajibi na rayuwa. Ba ana magana akan air condition ko ana magana akan toilet mai mata tsarki da kansa, ko ana magana akan gidan da dukan bangon da TV ne, ko ana magana akan gida mai magana wanda in ka zo ko ba za ta bude maka, in ka ce ta rufe ta rufe, a ce zai mai mai gidajen. To ba irin wannan ake magana ba. Duk abinda mafi karancin abinda gida ke bukata zai samu dole ya samu, ya zama akwai bango, akwai rufi, akwai kofa, akwai taga, kuna fahimta, akwai wurin kwanciya, akwai wurin biyan bukata na zagawa, sannan wannan wurin yana kulle wanda yake waje ba zai iya hangar na ciki ba, sannan abin da ake tsoro wanda zai iya cutarwa ba zai iya shigowa ba. Duk wanda kofarta ta karye ta yadda in ka zo ka tura ko kare zo shigowa ko ba tattara tsoron kare zai iya turawa ya shigo, to wannan ba mai adalci ba ne. Duk wanda in ɓarawo ya tura kawai zai je a buɗe ya shigo, kuma ba tattara tsoron ɓarawo ta sa zakata, ta kawo turmi, ta ɗora, ta ɗawa wane ne duk ta sa, amma bai tsare ba, to wannan miji ba adali ba ne. Dole ne miji ya saba wa matarsa gidan da zai zama ya tsare ta da mutuncinta. Tsare ta shine abu mai cuta ba zai iya taɓa ta ba, mutuncinta shine wani ba zai iya ganinta a waje ba. Gidan da samansa baya yoro, ta yanda idan tana kwance ruwa yana duka kamar a waje take sai ta koma gefe, wannan ba adali ba ne. Gyara inda yake yoro a ɗaki ba sai mai kuɗi ba wallahi. Gyara ƙofa a ce akwai takada ba sai mai kuɗi ba. Gyara ɗaki a ce windonka ana iya rufewa ko a buɗe, wannan ba sai mai kuɗi ba. Don haka duk wanda bai iya yin wannan ba ba adali ba ne. Idan kuma baka da halin da wannan ba za ka iya ba, to yana cikin walayta fi madina la yajiduna nikahan kar kai aure. Duk wanda bai da halin da ɗakin da matarsa za ta zauna a ciki ba zai rufe mata asiri ba, ana ganinta daga waje ko daga hanya, bai rufe ta ba ta yadda babu katanga ko babu wani abin da aka sa ta yadda na waje na hangota, ita buɗe kofa sai hangota a waje, wannan ba adali ba ne. Kuma bai halatta ba, wajibinsa ne ya samar da wannan, kuma ya zai iya halin wannan kafin ya auri mata ko nata ko lawaninsa. Idan kuma ya zama wannan matar tana da gidan kanta, sai ta ce mata dan zauna a gida na ka rinka ɗaukakwarinka, fa kulluhu hani'an mari'a, ta ɗauke maka kenan. Idan gidan da ka sama mata gidan kanta ne, sai ta ce maka ni zan tsora sama fakuruhu hani'an mari'a. Idan ta ce maka gidanka ba fulasta, ita za ta yi fulasta, fakuruhu hani'an mari'a. Duk abinda ita da kanta ta iya ta yi, wannan ya halatta. Amma idan ta rike ta ce ita ba za ta yi ba, tana da estate mai gidaje guda 20, ta sa haya a ciki, kai kuma ka sa ta a ɗakin ka ɗaki ɗaya da banɗaki da kicin ɗaya, babu plasta, kuma baka da halin yin plasta, iya abin da Allah ya ware maka kenan, dole haka za ta zauna. Ba za ta ce wajibi sai an gina mata irin estate ɗin da take da shi ba. Kai kuma ba za ka ce tun da kina da estate ki babu ɗaya can mu je mu zauna, wannan ba haƙƙinka ba ne. In ta ga dama ta bayar hani'an mari'a, in ta ga dama kar ta bayar, wajibinka ne ka samar mata. Kai dai ba a ce wajibi ba ne ka yi sama da abin da Allah ya hore maka. Idan baka da halin plasta a gidanka, haka matarka za ta zauna, don plasta baya cikin lalura. Ko yana cikin lalura? Ai galibinmu mun girma a ɗakunan da ba plasta, kuma ga shi nan yanzu kana ganin mu nan garau-garau a jikinmu, ba bambanci tsakanin mu da kuma marusani masu zama a gidajen malakul ladina. Don haka wannan ba lalura ba ce ta rayuwa. Bana ki zai ce sai kin zaɓi irin yanayin toilet ɗin da za a jiki, a wannan duk gwargwadon abin da mijinki ya samu. Kuna fahimtar wannan? Wannan kasa da haka shi ne ba kai ba adali ba ne. Amma iya dai wannan gwargwadon shi ne gwargwadon adalci, gwargwadon samunka. Kai dai kar ka yi kasa da abin da Allah ya koye maka. Mace kana da halin ɗaki ɗaya, ta ce dole sai ɗaki biyu, ba ta da wannan damar. Amma kana da halin ɗaki biyu, kai kuma ka maida ita ɗaki ɗaya, ko ka ajiye ta a ɗaki biyu, ta haifi yaro ɗaya. Yanzu yaro ya fara kwana a falo, ita tana kwana a ciki. Sai ta zama ka yi a haka ƙara aure, sai ka ce wannan ciki da malam bari a toshe shi, sai a fitar da ƙofa biyu. Ita da ɗanta su kwana a nan, ka kawo ɗaya matan ka ta a nan, kai ba adali ba ne. Jama'a kuna fahimta? In ka ga baka da halin da ya fi ƙarfin ɗaukan nauyin mace sama da ɗaya, to matarka ɗaya shi ne ma nan fahimtum Allah ta'adilu fawahida. Kana da kuɗin haya na gida na biyan kuɗin ɗaki ɗaya, to lokacin da Allah ya more maka ka samu damar za ka iya biyan kuɗin ɗaki sama da ɗaya, sai ka ƙaro mata. Amma baka da halin ɗaki sama da ɗaya, to ba za ka ƙaro mata ba, fawahida tan Allah malakata imanuhu. Jama'a kuna fahimta? To sai adalci na huɗu akan mace shi ne mutum ya zama zai iya wato kwantar mata da hankali da kuma yin mu'amala da ita mu'amala mai kyau. Shi ne ma'anar wa ashiruhunna bil ma'ruf, zama da kyakkyawan zama ta yadda za ta ji cewa ita matar aure ce. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da mutane da yawa ba ta lura da shi a cikin maganar haƙƙin mata. Abinda mutane suka fi yawan lura da shi abinci, tufatarwa, aikin ci abinci, aikin sha wane ne? A'a, samun damar da za ka zo ka zauna da matarka ta ganka ka ganta, kamar ta hira tudahikuha wa tudahikuka, kamar ta dariya ita ma karama, in ba ka iya dariya ba ka yi yaƙi, ta dai ɗan ga haƙorinka. Duk wanda baya iya ba wa matarsa ɗan gwargwado mintuna ko awoyi a rayuwarsa, da zai zauna ya ɗan mata ɗan dariya haka, amma kullum yana nan kamar gunki, yana zuwa sai dai ya shiga ya kwanta, in ya fita kuma zai je aiki, in ka ga ya magana a kawo mata abinci a yi wane ne, sai kuma an kashe ta shi ne kawai iya aikin shi, to wannan ba adali ba ne. Amma ido na ganin ido da rana, ta ga kai miji ne ba sai dai ya yi kawai kake miji ba, wannan yana ɗaya daga cikin adalci wa kowace mace. Kuma yana daga cikin abin da mata da yawa suka rasa a wurin mazaje. Kana da awa 24, ita ma tana da 24, ta kashe 24 gaba ɗaya ta baka, ta bar gidan ubanta, ta bar gidan uwarta, ta bar ƙawayenta, ta bar yayyenta da ƙannenta, ba wanda ita ya ganta sai da izininka. Yanzu awa 24 duka an tattaro an kawo gidanka, amma kai ka kasa bata awa ɗaya. Don Allah mutum ya yi adalci. kuma mutum ya san fa kai na miji da mace wa yafi bukatar dan uwarsa in ka aure ta wallahi ta fi bukatar lokacin ka sama da yadda kake bukatar lokacin ta to amma a cikin awa 24 wani zai dan zauna daga kan karfe 9 da dare zuwa 10 ya kashe ko bai haka ya kalle ta kawai ta fata abinda take so yaje yana na'am la na'am la ko dan wannan ta samu wallahi wata rabunta da su samu irin wannan sama da wata guda a wurin mijinta ko da ta saka kafin ya fita ya zauna ta kawo mata abun karyawa ita ma ta zauna a gabansa ana dan hira yana santi ko da na karya ne ya kurba ya ce abun ya yi daɗi ko da bai masa daɗi ba ya faɗi abun dariya ko da abun dariya bai zo ba ita ta yi dariya ta je ɗan kalle shi ya kalle ta ta ɗan yi kwalliya ya ce wallahi ta yi kyau ko ƙarya yake yi alal aƙalli dai ta ji daɗi amma wani rabonsa da yawa matarsa na nufin tana amarya kamar yadda wata mata take cewa ana ta ɗin kaza ta ce ita tana tsammani sai dai in Allah ya sa inda amare ne ke cin kaji ta ce sai in Allah ya sa mijinta ya mutu to in ta auri wani in ta zama amarya ta ci kaza yanzu ta yi ƴaƴa wajen bakwai ta ce wallahi rabonta da ta ci kazan auren kazan mijinta tun nan da ya shigo tana amarya yanzu don Allah kaza dai ka guda ɗaya ya gagare ka ko a shekara ai wallahi ka yi adashi wata rana dai don ka yi gwanin tara ka sayo kaza ko don ka sa matar ka sayi kusan su ma saboda abin mamaki ka buɗe takarda don ta ga kaza ta bashi haka a ce naki ne wallahi za ka zana nawa ne kazan in ba za ka iya zuwa mata kaza guda ba in kana iya zuwa mata rabi in ba za ka zuwa mata rabi ba wallahi ko cinya ɗaya ka kawo ma wata tana cikin ci wallahi ka ce ki spelling sunan ki sai ta manta saboda ta manta yaya kaza take kuma ta ci kazar ka kai kazan 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 mai gida daɗi ne da shi saboda haka irin wannan yana cikin abin da ake ce al-mu'asharah fi al-ma'ruf amma mazaje da yawa ba su al'akari da wannan duk abin da ya sa mace ta ji daɗi a ranta abinci ai ta koshi ne tufafin ta suturke jikinta gida kuma ta kwanta ta yi bacci ko to akwai kuma abin da yake gina mata zuciya da kwakwalwa ta rinka jin fara'a da farin ciki wanda shi kuma wannan zaman da ɗan lokacin da za ka ba ta shi ne mutum zai ce ai bayi da lokaci ne ai abubuwa sun masa yawa ai harkoki yanzu ai ba time billahi na zidu harkokinka da ka kai muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya raba lokacinsa kashi uku ne a cikin muni kashi na farko nashi shi da ubangijinsa shi ne awoyin ƙarshe na dare zuwa asuba kashi na biyu shi ne na jama'a da al'umma shi ne tun daga kan safe har zuwa yamma duk wannan na al'umma ne nan ne zai fita a ta harkoki kowa ya zo amma yamma tana yi kuma Aisha ta ce sai ya dawo cikin gida sai ya bi ɗakin kowace mata kai rawa ta kaɗai ce kace baka da time manzon Allah matarsa tara a lokaci ɗaya amma ta ce kullum ranar Allah da yamma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin kowa ko ba ɗakin ta yake ba zai je ya zauna ita ma ta zauna ina wuni wance yaya gajiya yaya gida ya wuni akwai damuwa akwai bukata me ya faru a gidan a bashi labari ai bayan ka kaza kaza duk yana sauraro sai ya zama ta hira ya dan sa ta ji murmushi ta ji daɗi ta ji cewa ita ma matar da ce sai ya tashi sai ya je wata matar haka zai yi ta zagawa sai ya gama da matar nan tara kaf kowa ta ji ta gamsu wallahi tallahi da yawa daga cikin mata wannan abin da ake ce quality time ya fi musu muhimmanci akan abin da kake musu da daddare wannan lokacin da zaka bata ya fi mata muhimmanci akan komai saboda ta fi jin cewa ita mace ce sama da wannan kuma duk abinci da abin sha da kake bawa mace idan baka bata ɗan lokacin ka kaɗan mata ɗan hira kaɗan mata ɗan dariya ba wallahi tallahi duk abincin da zaka ji bai mata amfani ba matar da take wurin da yunwa in ta samu lokacin mijin tunda bai da shi ne ya fi mata akan wannan karka dauka cewa adalci shine ka kashe kudi ka gina gida ka sayi abinci ka sayi mata baka ji ba ko menene ka sayi mata idan baka bata dan lokacin ka ba kai ba adali bane saboda duk rashin lokacin ka da duk hidimar da yake kanka wallahi baka kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ajikai ne shugaban kasa ina ce shine karshen rashin lokaci kowa yana neman sa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban kasa ne ba na mutane kadai ba ba na aljanu kadai ba ba na dabbobi kadai ba a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yake sauraron sa yana jiran sa a lokacin kuma aljanu ma suna jiran sa a lokacin dabbobi ma suna jiran sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa kowa haƙƙin sa amma duk da haka matan sa ba su yi kuka cewa ya hana su lokaci ba sai kai ne mata daya ko biyu saboda haka gaskiya bayan Allah ku ba wa mata lokacin ku kuma babban abin da yafi damun mata a waɗannan kwanaki shine waya don Allah bawan Allah ka gama wayoyin ka kafarje kafin ka shigo kayi waya har ka gaji amma dan Allah in ka shigo ka daure ka sa waya a silent ko ka kashe ka kibe wayan nan kai haka sai ka tsaya ka kalli matarka idan aka kira ta ji ana kira ta ce ana kiran ka kace to amma ba wai ta ganka wayar tana hannunka ina jin ki ai babaki ne yake ba kunne da yake ji wannan jin ki ai dan ce dirin abu ya shigo kuma ta ganka dalguwar ki da za ta dauka har suno maka hoto ne kada fara wani alkaji zini a fara waye ana rawa za ta dauka wata ce take rawa duk an kalli ta zai rika damuwa me yake faruwa ne a waje kinzu don Allah ka yi aure nan duk a waje ka shigo gida ka kasa ba wa matarka ɗan mintuna saboda haka gaskiya ba za ku zama adilai don Allah ku zama adilai a kan mata wani za ka samu matarsa ta daɗe ba ta gan shi ba amma ya dawo ita ta wuni ko ta kwana tana ta shiri saboda shi ta yi wanka ta take wani wankan ba an jima wata ta yi shara a kusa da ita ce kin ba ta mu wanka ta take yawancin miji in yana haja wallahi haka mata suke ba ta nutsuwa tana ta zubudi ta goge mata ta duba madubi ta gaje mata ta tsira bukon ta ce nayi kyau haka za ta yi saboda kai amma mutum yana zuwa wala ko kallon kuma sun tawa ba zai ba sai jefar da jakarta sai ce ina san ne da Allah akwai abubuwa duk ita kuma tana ta damuwa a kansa wallahi wannan ba adali ba ne ku ji tsoron Allah a kan matan ku musu adalci sannan adalci na ƙarshe na biyar shine ka biya wa mace haƙƙinta na sha'awa shine haƙƙul mabi duk matar da ka aura ka san da cewa yadda kake da bukata ita ma tana da bukata idan zai da mana ka bar matarka a haka ba tare da ka biya mata bukatar ta ta sha'awa ba har ya zama tana damuwa har ya zama hankalinta yana tashi ko har ma ta fara tunanin waɗansu mazajen wallahi kai ba adali ba ne mazaje da yawa sun ɗauka cewa su ne kawai suke bukatar mata kuma haƙƙinsu ne lokacin da duk suka nema mata su biya musu bukata amma ban san haƙƙin matansu ba duk mijin da yake da irin wannan ba adali ba ne kuma duk wanda ya san ba zai iya biya wa matarsa bukata ta sha'awa ba yana daga cikin wanda Allah ya ce fawahidatan aw ma malakat aymanukum ko kuma ma in ba zai iya gaba ɗaya ba yana cikin waliyyarsa a fifin ladina la yajiduna nikahan ya haƙura kawai amma ba za ka je ka auro mata ka bata abinci ta ci ka bata abin sha ta sha ka zo kuma ka kwanta kana tagwarci kana tabarci sai gobe Allah ya taimaka mu ayyar salatu ka tashi gobe ma a sake haka jibi ma a sake haka a wannan kai ba adili bane Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama bayan ya faɗi abubuwan da malamai magabata malaman fiqh suka faɗa akan wannan waɗansu malamai suka ce mafi karanci a wata hudu sau ɗaya waɗansu ce a kwana 40 a mafi karanci sau ɗaya waɗansu ce a kwana hudu sau ɗaya Sheikhul Islam ya ce ba ta kwanaki ake kirgawa ba gwargwadon bukatar matarka da kuma gwargwadon iyawarka da gwargwadon ƙarfinka idan ya zama da matarka tana da bukata to akwai haƙƙi a kanka idan kai din za ka iya idan kai kuma kana da lalura ba za ka iya ba ko ka gaji aiki ya maka yawa ko jiya ma an gwada shekarun jiya ma an gwada yau a hakura shike ne ta hakura kuma galibi mata sun fi maza hakuri a wannan bangaren abu kadan ne ke sa mace ta hakura ce ta zama da miji koda yana mata wulakanci a wannan amma wallahi miji ba zai iya hakura ba ko na gurgurdan miskala zarrafe idan mace ta mata wulakanci akan wannan yanzu zaka ji ta a gidan ubanta ko rubuna ka ji ya mata duka ya faffata mata hanci ya kankare mata gabobi zai ce wannan mata bata bi sunnar annabi ba ai mala'iku la kullu sunna tine mata bai shi kuma ya kwana yana mata duka kuma shi ya manta shi kuma shi mala'iku shi ma yake kallon sun tine mata saboda bukatar ta ita ka tashi shi kuma ba ruwan sa kamar ita ba mutum bace to duk mutum adali shine wanda zai kula da bukatar matarsa gurgurdan iyawarsa idan mutum ya san baya da hali ba zai iya ba to tun farko man kare auro ta ya bar wanda zai iya ga sunan da yawa suna ta zunza da ido ya zuruna ilaika nazarar magashi alai min al-bauti la ba ku hali wadannan abubuwa guda biyar wajibi ne kowace mata ta samu to abu na karshe shine idan matan sun wuce daya fa to sai ka rarraba musu wannan abu duk da aka faɗa sai ka rarraba musu ko ma ta samu mun fadi ciyarwa ko to sai ka rarraba ciyarwanka kashi biyu rarraba ciyarwa kashi biyu fa baya nufin cewa wanda da zaka bawa wancan na naira 100 yanzu ka rarraba musu na kakarwa to sai zama 50-50 a'a sai ka kara irin sa na 100 sai ka ba wancan 100 wannan 100 wannan dubu wannan dubu wannan miliyan wannan miliyan irin su malam sani kenan amma gurgurdan yadda Allah ya kore maka to kafin ka kara wata to sai zama zaka kara mata kwatankwacin abin da kake ba wancan ina fata an fahimta haka kuma a wajen tufatarwa shi ma sai ka raba biyu imana da kana bada 100% yanzu sai zama zaka kara wani 100% ka ba wancan haka wajen gida kamar yadda nake kaga ba za ka auro mace tana da turabe guda biyu in ka auro sai ka ce to sai ta daya sai zama kowa ba tana da daya ba haka bane ba za ka zo ka ce wannan tana cin abinci kullum sai ta dafa rabin kwanon shinkafa ta cinye ita kananta kuma sai ya tsaya alhamdulillah idan ka kara aure ka ce to gaskiya sai ce kake ciki wannan ba haka bane sai dai ka kara sanwa wancan ita ba mamaki ba za ta ce kai haka ba sai ka ba ta iya gurgurdan nata to haka kuma wajen zama ba za ka zo nan tana da daki ciki da falo don za ka yi aure sai ka raba shi sai ka ce ta goma a'a sai dai ka yi wa wata nata in ba ta da hali matarka daya haka kuma wajen lokaci dole yanda kake iya dariya wa wannan da murmushi da hira to haka wannan ma ka bata idan ba za ka iya wannan ba matarka daya wannan za ka iya ba ta lokaci a yi ra ka mata dariya wancan ita ko ba za ka iya mata dariya ba ka san ba za ka iya ba matarka daya kawai to haka kuma wajen rabon kwana kowa dole ya zama ka bata nata haƙƙinta kuma ka raba musu kwana daidai da daida wannan kwana daya wannan ma kwana daya wannan kwana biyu wannan ma kwana biyu wannan kwana uku wannan ma kwana uku kuma kowa idan ka je gurgurdan bukatar ta da kuma gurgurdan bukatar ka kai gare ta shine abin da zaka yi wannan shine adalci idan mutum yana da mace sama da daya a wajen ciyarwa da wajen tubatarwa da wajen gida din nan dukkan waɗannan abubuwa abubuwan da Allah ya wajabta na gurgurdan haƙƙin kowa shine aka wajabta maka duk abin da ya shafi gyara kuma wannan ba a wajabta maka ba kowa gurgurdan abinda kowa wai iya allon da ya wanke ka zo kowa ta ci abinci ta koshi kowa za ta je ta kwanta wanda za ka zo ɗakin ta sai ka sayo mata nama to bai zama wajibi sai ka sayo nama ba wancan ba a'a Allah bai dora maka wannan ba in kana da hali ka sayo duka fani hawa ni'ima za ka samu lada amma wanda take son nama to ya zama ana ɗakin ta kuma ta yi wanka ta shafa jambaki ta shafa hoda ta ci kwalliya ta ci gogoro to kaga sai ta cika na amma ba zai zama moki ne work ba bunge chop a idan mutum bai yi wannan ba za a ce bai adalci ba. Ina fatan ana fahimta. Haka kuma a wajen tufafi, kowa ka taya mata tufafi daidai abinda Allah ya kora maka, wanda kuma yanzu ta haihu sai ka sai mata zani irin na haihuwan nan, to wanda ba ta haihu ba ta ce ita ma dole sai an yi mata zani. Ina fata an fahimta. Sannan kuma ka gina gida ko ka ajiye ta ciki da balo ciki da balo, sai wannan kuma ta haifi yara, ko ƙanninka suna gidan ko iyayenka suna gidan, saboda haka tana buƙatar extra room ko room, sai ka bata gida mai ɗaki huɗu, wannan kuma tana gida mai ɗaki biyu, wannan mara ce sai ka ƙara mata ta bar su yanki tana kallon su, wannan bata da wannan haƙƙin. Ina fata ana fahimta. Haka kuma a wajen bada lokaci, wannan ka zo wurin ta tana da lokaci, tana zaune a gida, wannan kuma tana aiki, ta tafi aiki, kaga ta ci lokacin hiranka, hiranka da ta samu, sai ka ɗauka ba ka nan a gida, sai ka je wajen wancan kuka hira, to wannan ba za su ce sai an biya ta awa ɗaya ta kafin ka yi bacci, ka kura mata ido na awa ɗaya, ba ta da wannan haƙƙin. Ina fata ana fahimta. Haka kuma wajen kwanciya, kowa ka ba ta iyana ta haƙƙin na wajibi, to duk abin da ya ƙaru a kan wannan na gyara, wannan kuma gwargwadon iya kwalliyanta da gwargwadon iya allonta shi ne yadda za ta wanke. Kowa dai ta samu iya haƙƙin wajibi, wannan shi ne adalci. Kuma wannan taƙaitaccen darasi ne da idan kun saurari sauran karatuttuka da malamai suke na fikihu a kan babin adalci wa mata, za ku ƙara fahimta. Na faɗi wannan ne saboda baya halatta ma mutum ya aure sai ya gane wannan dukansu, sannan baya halatta mutum ya ƙara mata sai ya gane waɗannan ƙa'idoji, saboda kar ya je ya faɗa cikin tarkon shaitan. Kuma kar ya zama ka auro mata, mata ta kai ka wuta, ka auro mata, mata su zo su sa a ranar kiyama ka tashi da shan inna. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake da mace sama da ɗaya, mata biyu, kuma sai ya karkata zuwa ga ɗaya bar ɗayan, to ranar kiyama zai tashi yana da shan inna. Allah ka rama mu da wannan. Abu na ƙarshe abinda zan tsaya a kai shi ne, in yi kira gare ku mata, mata ku ji tsoron Allah. Kun ga na yi kira ga maza, na ce maza su yi muku adalci, in gaskiya tsakani da Allah ne na muku adalci, iya adalci. Na sa maza a gaba, na ce maza su kyautata muku. Na sa maza a gaba, na ce in sun yi kaza Allah zai kama su. Na tsoratar da su Allah, to lallai kuma ina tsoratar da ku Allah. Mata ku ji tsoron Allah, mata ku tallafa wa maza a kan su samu damar da za su yi wannan adalci. Mijinki yana so ya aure don ya samu ya gwada wannan aya, ki hana shi ɗana aya, ba shi da dalili. Don Allah, duk wanda mijinta yake zai yi aure, ta tuna da wannan aya. Allah ne yake yana so ya yi aiki da ayar Allah, kar ki hana shi yin aiki da ayar Allah. Kar ki zama wa yasudduna an sabilillah wa yabghuna iwaja. Duk wanda mijinta yake zai yi aure, don Allah ta yi haƙuri. Allah ne maɗaukakin sarki yake a ce muku ku yi haƙuri. Zama da kishiya ya zama dole. Sannan abu na biyu, ina kiranku mata don Allah, duk wanda za a aure ta, ta ji tsoron Allah, ta zama mai adalci wa wancan matar da ta iya haƙuri aka auro ta. Akwai matar da an auro ta, amma yanzu ita kuma ta zo da sabuwar niyya fil a kan yanzu ne za ta zo, ita za ta mallake gidan, ita za ta zama kaza, ita za ta tumba ta tafasa ba ta ƙone. Duk matan da take da irin wannan, ta ji tsoron Allah. Wannan bayar Allah mace ce irin ki, tana da zuciya irin taki, sun shekara da shekaru da mijinta, yanzu an zo an ce za a auro ki, ya kamata in kina da tunani ki girmama ta, ya kamata in kina da hankali ki darajanta ta. Uwar da ta haife ki ma mace ce, idan ba ki girmama ta ita wannan matsayin mace ce ba, ai kina tuna mahaifiyarki mace ce, kuma ke ma mace ce. Abin da kika yi wa wata, in mai kyau ko mai muni, ke ma haka wata rana za a miki. Saka in kina so Allah ya miki mai kyau, ke ma ki yi wa wata mai kyau. Allah yana yi wa mutane sakamakon abin da suka yi ne. Hal jazaul ihsan illa al ihsan wa jazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha. idan zaki auri mijin wata to ki tuna akwai watan zaka ki girmama wannan watan in kin je ki zauna lafiya ke kuma matar gida ki ji tsoron Allah kamar yadda nace wannan da za a kawo ki ji tsoron Allah ki so mata abin da kike so wa kanki kamar yadda na shafa da ne da yawa daga cikin mata ba su da tausayi wallahi ni ban ga mutumin da yake da rashin tausayin dan uwar da kamar mace ba yanzu mace tana gidan miji ta shekara 1 2 3 ta dan yadda dadi miji yake amma tana ganin yar uwanta mace an ce wai sirri mace bai a mace ko amma tana ganin mace fa a hanya mace nan tana son miji kamar ta mutu amma ba za ta zo ta ce ki kawo ki zo mu shi yarin din miji na ki zo ki auri miji na yanzu dai Allah mace mace ki kawo yar uwanta mace ba dan miji ne zai ki tausayin ta ba kwajin tausayin yan uwan ku mata ai duk wanda za a aure nan mace ce yar uwanki za a rufa mata asiri ne idan kina da hankali to ya kamata a ce ki tuna wata rana abin da ya faɗe ta zai iya samu ki mijinki yana iya mutuwa kira kira kake aure mijin wata mijinki yana iya bakin ki kira kira kake aure mijin wata in ba baki ba za ki abi yarki ba maza dole ta aure mijin wata don haka don Allah ku rinka jin tausayin yan uwan ku mata da suke wajen nan ku ba su koma ku dan maza ku daga kafar ku su ba su shigo sannan ke kuma in zaki shigo ki shigo da kafar dama da kyakkyawar niyya da aniya da kyau kar ki zo da niyyar cewa daga kin zo ke kuma zaki zake ki wuce wannan matan ki tsare daga sama a kira ki fara daga kan da yadda ta fara sannan kuma ku ji tsoron Allah ku yi biyayya wa mazajen ku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wata mace ta zo wurin sa annabi ya ce kina da miji kace ina da miji yace to ki je ki sani da cewa mijin nan naki shine wuta shine aljannan ki in kina son aljanna ki bi mijinki in kina son wuta ki saba wa mijinki wallahi garku dauka tsakuniya ne zaki je ki ta sallah ki ta azumi ki ta karatu qur'ani ki haddace shi ki bi ayati mustarbiya ki gama wane ne amma wallahi zaki shiga wutar jahannama idan baki bi ya wa mijinki ba don haka karku dauka sallah da azumin ku kai shi zai kai ku aljanna a ziyayya ga mijinku yana cikin abin da zai kai ku aljanna sannan saba wa mijinku yana cikin abin da zai kai ku wuta ku ji tsoron Allah ku kyautata tsakaninku da Allah kuma ku kyautata tsakaninku da mazajenku Allah ubangiji ya yi albarka a wannan aure ya yi albarka a dukkan ayyuka na al'ummar musulmi ya yi albarka gare mu da zuriyarmu da iyalanmu baki daya ya kuma sake sada mu da alkhairi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الله أكبر